sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau. Asabar 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi, ga Maryam da kan labarai.
Hukumomin birnin Los Angeles sun fidda sabon matakan kulle tsawon makonni uku da za su fara aiki daga ranar Litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Wata gagarumar fashewa ta auku a jiya Juma'a, har akalla mutane 7 suka mutu, wasu su 10 kuma suka jakkata, a cewar rundunar 'yan sandan Somalia. Dakarun kasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray, kwana ɗaya bayan da gwamnatin kasar ta ce ta fara kaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin kasar, a cewar kafar yaɗa labaran Habasha a jiya Juma'a.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu matasa masu fafutukar wanzar da demokuraɗiyya sun gargaɗi ɓangarorin siyasar kasar da su guji aikata ɗabi'un da ka iya janyo cikas a babban zaben da ke tafe. Sannan za ku ji cewar kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta amince da kafa wata dariƙa a matsayin wani mataki na kawo ƙarshen bambance-bambance na dariƙar da ya ƙi cinyewa. Haka kuma za ku ji cewa kungiyar masu tuka babura ta ƙasa ta fara gudanar da wani rangadi a jahohin Najeriya don faɗakar da al'umma illar cutar corona, tarin fuka da alfanun haɗin kai. Baba Yakubu Makeri kuma na tafe da shirin dawo lafiya, sai kuma muna tafe da kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumomin birnin Los Angeles sun fidda sabon matakan kulle tsawon makonni uku da za su fara aiki daga ranar Litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Hukumomin birnin a baya sun faɗi cewa za su sanya matakan takaita fita idan aka samu kimanin mutum 4,500 da ke kamuwa da cutar COVID-19 a duk rana cikin kwanaki 5 a jere. A jiya Juma'a an samu akalla mutum 4,751 da suka kamu da cutar. Dokar da aka sanya ta hana taron jama'a a fili ko a gidaje ga waɗanda ba gida ɗaya suke zama ba. Za a bar shaguna da ke sayar da muhimman kayayyaki su kasance a buɗe, amma za su yi aiki da kashi 50%. Sauran shaguna kuma za su kasance a buɗe, amma za su yi aiki da kashi 20% a lokacin saye-sayen bukukuwan Kirsimeti. Wata gagarumar fashewa ta auku jiya Juma'a, har akalla mutane 7 suka mutu, wasu su 10 kuma suka jakkata, a cewar rundunar 'yan sandan Somalia. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tarwatsa kansa a Gelato Divine, wani sanannen wuri da ake sayar da ice cream a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke Mogadishu, 'yan sa'o'i bayan da muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya kai wata ziyara kwatsam a babban birnin na Somalia. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayi ta Al-Shabab da ke da alaƙa da Al-Qa'ida ta ɗauki alhakin kai haran. Dama 'yan kungiyar Al-Shabab na yawaita kai hare-hare a Mogadishu a zaman wani ɓangaren ƙoƙarin da suke yi na hamɓarar da gwamnatin Somalia su kafa shari'ar musulunci a ƙasar. Ma'aikatar Pentagon ta faɗa a jiya Juma'a cewa Mila ya gana da jami'an sojan Amurka da wasu 'yan kwangila a Mogadishu don gode masu saboda ayyukansu da kuma jaddada aniyar Amurka wajen yaƙi da ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi. Dakarun ƙasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray, kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar ta ce ta fara kaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin ƙasar, a cewar kafar yaɗa labaran Habasha a jiya Juma'a. Lieutenant General Hassan Ibrahim ya faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa dakarun gwamnatin tarayya sun kwace Wikro kuma za su mallake Mekele nan da 'yan kwanaki, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Ba a samu wata kafa mai zaman kanta dai da ta tabbatar da ikirarin gwamnatin ba. An yanke hanyoyin sadarwar waya da na yanar gizo a yankin tun a lokacin da sojojin gwamnatin Habasha suka fara kai farmaki a farkon wannan watan Nuwamba. Ci gaba da fadan na faruwa ne bayan da Prime Minister Habashi Abiy Ahmed biyo bayan ganawa da wakilan kungiyar hadin kan Afirka ta AU ya sake nuna cewa babu batun zaman shawarwarin sulhu da shugabannin yankin Tigray.
To da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger, inda wasu matasa masu fafutukar wanzar da demokradiya suka gargadi bangarorin siyasar kasar da su guji aikata dabi'un da ka iya kawo cikas ga babban zaben da ake shirin gudanarwa a watan Disamba da ke tafi, bayan la'akari da wasu abubuwan da ke faruwa a fagen siyasar kasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da karin bayani.
Déclaration de presse du mouvement dynamique citoyen. Après analyse de la situation socio-politique nationale,
a salarwar da suka fitar a gargashin inuwar kungiyar Mouvement Dynamique Citoyen da ke samun shugabancin tsohon jagoran kungiyar dalibai ta kasa Anis Jibrilla, wadannan matasa sun bayyana damuwa game da wasu abubuwan da ke wakana a fagen siyasar Niger, wadanda suka ce sun sabawa tsarin zamantakewa da al'adun jama'ar wannan kasa. Abdul Nasir Alhamani na daga cikin kusoshin kungiyar ta MDC.
Muna ji ana zancen kabilanci, kamar zancen region, zancen kai waye kai. Mu da ganin mu Mouvement Dynamique Citoyen ya kamata Niger ya kai wurin da yanzu ba a kawo zancen kabila, ba a kawo zancen jiha, ba a kawo zancen mutune na mutune. Ya kamata yanzu hankalin mu maida shi bisa ginin Niger. Election APC akwai dokoki da sun ka shirya su, ba wani dan adam ne zai zo ya ce ga abin da ya kamata, akwai abin da yadda an ka hidda su. Nako muna so Nigerian duka bisa zaben nan suna da inci.
Mahimmancin zabe a kasar demokradiya ya sa kungiyar Mouvement Dynamique Citoyen kiran bangarorin siyasa su dakatar da dukkan abubuwan da ta kira take-take, yayin da kungiyar ta bukaci talakawa su yi tsayin daka don ganin an ba su abin da suka zaba a ranakun 13 ga watan Disamba da 27 ga wata.
Nigerian kowa ya tashi ya san na taina zabe kan wuyi yarda kowa ya zo ya kwace mun zaben da mun kai. Yan kasa ne ya kamata su san da cewa in an yi zabe, wanda za su zabe shi ne wanda ya kamata ya zo, da kowa ya yi kokari a yi zabe. Yan adawa sun ka ce ba su yarda da seni ba, ba su yarda da court constitutional, ba su yarda, ba su yarda, ba su yarda da kowa, amma sun yarda da su tai su aje takardunsu. Wanda kuko su ko suna da iko sai buga gaba suke nan, sai kuwa suke nan gai, abinda ba gaskiya su ne suke nan gai promotion.
Ya zaka yan Nijar na ci gaba da karbar katocin zabe a ko ina a fadin kasar, a yayin da ake shirin kaddamar da yayin zaben kananan hukumomi a hukunce a daren Laraba 2 ga watan Disamba, wayewar Alhamis 3 ga wata, kafin daga bisani a fafata a zaben yan majalisar rokokin kasa da na shugaban kasa bayan wasu makonni biyu kacal. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Ta sanar da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan wasu kamfanonin China da Russia da Amurkar ta ce suna taimakawa shirin makaman nukiliyar Iran. Kamfanonin guda hudu da ake zargi da taimakawa da fasahar zamani da kuma wasu kayayyaki don shirin makaman nukiliyar Iran, gwamnatin Amurka za ta daina ba su agaji kuma za a sanya takunkumi akan kayayyakin da suke fiddawa waje tsawon shekaru biyu, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. Takunkumin da aka sanya ranar Larabar da ta gabata an sanya ne kan wasu kamfanoni biyu da ke China, Chengdu Best New Materials da Zibo LM Trade, da kuma wasu kamfanonin Russia da ake kira Nelco Group da Joint Stock Company Elecon. A shekarar 2018 ne dai shugaba Donald Trump ya fadda Amurka daga yarjejeniyar makaman nukiliyar Iran da aka rattabawa hannu shekaru uku kafin lokacin, a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama. Tsohon shugaban Honduras Manuel Zelaya ya faɗa a jiya Juma'a cewa ba a yi mashi adalci ba da aka tsare shi a tashar jiragen saman Tonkantin a Honduras, yayin da yake shirin zuwa Mexico don wani taron ƙarawa juna sani. Dalilin shi ne an same ni da jakar kuɗi mai ɗauke da dala 18,000, kuɗin da ba nawa ba ne, abinda Zelaya ya faɗa kenan a shafinsa na Twitter. Zelaya, wanda ya shugabanci Honduras daga shekarar 2006 zuwa 2009, kuma abokin hulɗar tsohon shugaban Venezuela Hugo Chavez ne. A watan Yuni shekarar 2009 sojoji suka yi mashi juyin mulki yayin da ya so ya yi wani garan bawul kan tsarin sake zaben shugaban kasa, abinda ƴan adawa suka ce wata dabara ce ta neman ci gaba da kasancewa kan karagar mulki. Tsohon shugaban ya ci gaba da harkokin siyasa kuma matarsa ta tsaya takarar shugaban kasa a shekarar 2013. Salaya ya ce an tsare shi ne a ofishin jami'an shige da fice da ke tashar jiragen saman Tonkanten bayan da aka bincike jakar da ya riki.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun koma Najeriya, inda kungiyar Kiristocin Najeriya kan ta amince da kafa wata dariƙa ta Ecclesia mai suna Assembly of God Northern Nigeria a Turanci a matsayin wani mataki na kawo ƙarshen bambance-bambance na dariƙar da yake cinyewa har na tsawon shekaru. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Wannan mataki na kafa dariƙa ta musamman domin ɗan Arewa ya samu asali ne daga ƙorafe-ƙorafe da aka dade ana yi a ƙungiyar Kristoci, kama daga zargin manyansu suna yin amfani da mukami domin neman kuɗi ko siyasa, da ya raba kawunan mabiya ɗariƙar Assemblies of God, inda har aka kai ga shigar da ƙara kotun ƙoli. Shi ne yasa ƙungiyar Kristoci ta Najeriya, wato CAN, ta amince da ƙaddamar da wata ɗariƙa sabuwa fil musamman domin ‘yan Arewa. Reverend James Mozalwuye shi ne sakatare na sabuwar ɗariƙar Arewa mai suna Assembly of God Northern Nigeria, ya bayyana dalilan da yasa suka balle daga uwar kungiyar.
Wallahi kungiyar nan ta hito ne daga wata ecclesia da ake ce da ita Assemblies of God Church Nigeria. An samu kalubale ta shari'a yau shekara kusan bakwai tun 2014. Kungiyar ta dare, ɗaya na da sunan wani shugaba, ɗayan kuma na da wani shugaba. Muka kira dan Allah a yi sulhu, dan Allah a yi sulhu, aka yi ta kin yadda a yi sulhu. Mu kuma mun ce za a yi shekara bakwai ana shari'a a coci, to lalle mu fa aikin bishara za mu yi ta, kuma ba za mu yadda sha'anin mulki, mulkin da ake ba na Allah ba ne, ana mulki ne na abin duniya, da mu ana iya cewa pastoci ne, amma sun bar ƙidila sun bi daji, ana neman abin duniya. Aka ce a yi sulhu, a ce idan ecclesia ba ta iya sulhu ba, wa zai yi sulhun ta ecclesia? Sun kai junansu kotu, kotu ta yi ta buga, ta ce su je kuma su shirya, to sun ƙi su shirya. Mu kuma muka ce to ba za mu yadda kuɗi da aka yi na aikin ibada ana ɗaukawa ana ba lauyoyi, ana ba 'yan sanda, wai wani ya kama ɗan uwan shi ba.
Ƙaddamar da ɗariƙar ya samu halartar mabiya daga jihohin Arewa 19 da birnin tarayya. Madam Gohan na Tudun ta zo ne daga jihar Filato. Na tambaye ta irin saƙon da za ta mayarwa 'yan uwanta a gida Jos, sai ta ce,
idan na iso Jos, mamana, zan gaggaya ma mata yanda za mu haddu a wannan AGNN domin mu je mulkin sama, mu tarbiyyar da mutane, mu yi ma mutane addu'a, wanda ma ba su ga sun gane ba za su gane. Wannan AGN mamana shi ne wato ba ta zabayuni kabila ba, ko ka zo daga Turai ko Bature, ko ka zo daga China ko daga wani iri, ka zo mu hada domin tafiya nan na mulkin sama ne.
Shi ma tsohon shugaban kungiyar Kristoci matasa Pastor Simon Dolly ya halarci kaddamar da sabuwar ɗariƙar, ga abin da ya ce a game da ita.
Gaskiya wannan abin farin ciki ne, domin ni ma ne ba memba na wannan ɗariƙa ba, ne daga Baptist ne, amma abin ya min sha'awa da na ji abin da suke yi, shi ne abin da ya kawo ni kenan. Kuna ba da su goyon baya, mu ma za mu ba mutanenmu shawara da yawa su shiga wannan coci na Arewa, mu man bira mu ramu coci ɗin.
An yi tare da waƙoƙi a lokacin ƙaddamarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, to a Najeriya dai kungiyar masu tuka babura ta kasa ta fara gudanar da wani rangadi a jihohin kasar don fadakar da al'ummar cutar coronavirus da tarin fuka da kuma alfanun haɗin kai. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da rahoton.
Masu tuka baburan na musamman sun fara rangadin kasar ne daga Abuja zuwa Kaduna, suka cilla jihar Kano zuwa Gombe da Bauchi zuwa Plateau. Shugaban kungiyar masu tuka baburan ta kasa Gomez Adebowale yace kowace shekara suna kebe lokaci su zaga wasu jihohin Najeriya akan baburan su kuma wayar wa jama'a kai kan manyan batutuwan da ke faruwa a kasa.
Whatever other noisy things you are hearing, that is not Nigeria. Nigeria is a safe place and we are here to promote unity.
Yace muna roƙon jama'a duk waɗansu surutai da kuke ji ba Nigeria bace. Nigeria wuri ne da ke da zaman lafiya kuma muna nan ne don mu inganta haɗin kai. Malama Hawwa Alexander tana cikin waɗanda ke tuka baburan ta mun ƙarin bayani kan dalilin zagayen nasu.
To na shekarar nan sai muka ce bari mu yi ta mu haɗa da wannan cutar da ya dauke duniya gaba daya da ake ce da ita COVID-19. Faɗa ma duniya cewa cutar lalle akwai ta kuma mu sani za mu tsare kanmu.
To amma kina mace gashi nan kuma mun ga irin wannan mashin yawanci ana ganin kamar maza ke hawa. Me yasa me baki shawa?
Ina cikin mata da ake ce da su what a man can do, a woman can do better.
Mr. Benjamin Okewuye yace jama'a su sani har yanzu cutar corona tana nan.
Tun da aka fara COVID-19 nan sai mun ganjo akwai amfani mu zuwa mutumin gwamnati. Da mun dinga bana mutane to akwai amfani da hand sanitizer, using face mask kuma yawanci mutane ba su yarda cewa akwai COVID-19 ba. Sai ce baki gwamnati tana cin kuɗi ne ana kariya ne. To in ba sa haduwa kan an gama mutane ba su gadi ba. Kuma ba mun gama wannan abu muna tara wani abu sakarin microbe namu mu zo irin gidajen orphanage namu da muna toma kama nan ba su wani abu.
Kungiyar masu tuka baburan sun kuma mika kayayyakin abinci a gidan marayu na gwamnatin jihar Plateau. Commissioner mata da walwalar jama'a jihar Plateau Rebecca Sambo ta buƙaci jama'a ne da su taimakawa marayun da sauran marasa galihu.
Domin wayannan yara da suna nan ba su da iyaye. Daga wanda an haifa ne an yar gwamnati ta dauka ta lura da shi ko wanda an bari asibiti da sauransu. Saboda haka duk wanda ya zo nan ya ba da gudumawa ko taimako ga wannan yara yana da albarka da kuma amfani sosai taimakonsa.
Ita ko Esther Amos da ke aiki da kungiyar Breakthrough Action a Nigeria ta yi bayani ne kan cutar tarin fuka wanda ke da alamomi irin na corona.
Ba kowane tari ne COVID-19 ba. So idan mutum yana tari da har yana fitar da taki to wannan tari in ya kai sati biyu zuwa gaba ya kamata a damu a kuma ji a bincika yakan iya zama tarin fuka. Tarin fuka yana da magani. Ya fi tsauki ma a magance shi idan an taras da shi akan lokaci. Wato jinya tarin fuka kyauta ne.
Masu tuka baburan sun zarce zuwa makurdi jihar Benue inda ƴaƴan kungiyar su 300 za su ci gaba da gangamin yaki da cututtuka da fadakarwa kan zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Lafiya na ci gaba da bibiyan miyagun ayyuka da ke faruwa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna inda ake sace mutane da ba kashe su. A makon da ya gabata ne hukumomi suka kubutar da wasu ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello da aka sace su akan hanyar bayan biyan makudan kudade a matsayin kudin fansa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya yana cikin waɗanda suka tsallake rigiya da baya yayin halin da ya ritsa da ɗaliban kuma ya mun bayani akan yadda abin ya faru.
Wato baba abin da ya faru ina dawowa daga Kano ne. A lokacin da muka wuce Kaduna muna nufowa Abuja na lura da cewa ban ga motocin jami'an tsaro ko su kansu jami'an tsaron a kan hanyar ba. To wannan ya sa na ce a so watakila ko hanyar ta yi lafiya ko kuma sai dai a fara addu'ar neman kariya daga waɗannan mutane masu sati zama da muka ji labarin ba wai lalle koyaushe ko kuma kowane lokaci na wuni suke fitowa ba. To kuma abin mamaki hakan ya faru daidai a wani gari da ake kira Katari a nan tsakiyar hanyar. Kawai sai muka hango ko muka ga waɗannan mutane sun kare hanya suna ƙoƙarin tafiya da mutane. Kuma sun karkasu kashi-kashi da zalika sukan zo da babura ne. Waɗanda suke gaba da mu an kama su. Sannan akwai wanda akalla wanda na doki karfin bidiyon su wanda aka harba da bindiga da yin kurin jiyowa amma mu Allah ya sa mun jiyo saboda ba mu ne a asalin kan gaban ba amma mu ne muka fara jiyowa muka dawo baya muka jira har mutanen suka gama sace mutanen suka shiga daji sannan ne da abubuwa suka lafa muka wuce amma babu wani dauki da muka samu ko kuma waɗanda aka sace suka samu nan take a kan titin daga jami'an tsaro kuma mutanen suna dauke da muggan makamai da zalika suna rabuwa kashi kamar uku a tazara da juna sai yanda koda mutum ya yi yunkurin juyawa ne to za su iya buɗe masa wuta su harbe shi irin wannan in kwana ya kare ka ga babu shi kenan sai dai wani labarin na daban kenan wannan abin da yake faruwa a kan hanyar kenan kuma labarin da na samu shi ne mutanen sun fi fitowa da yamma a gogon Najeriya kamar daga karfe uku na yamma har zuwa dare saboda in sun shiga daji dare zai iya yi ba wanda zai je bin su sannan ita hanyar tana da gagarumin daji a kowane bangaren ta na hagu da dama da idan dai har aka ɗauki mutum aka lula cikin daji ba ƙauye ba komai sai dai bishiyoyi da za a yi ta nausa cikin dajin har aje inda za a fara cinikin na kudin kwansa kenan in mutum ya yi sa'a aka samu aka biya wannan kudin sannan ne zai samu tsira daga waɗannan mutanen.
To a bayan na san akwai wata al'ada a Najeriya idan motoci za su yi tafiya mai nisa akan samu jami'an tsaro da akan saka ko ɗaya ko biyu a cikin motoci saboda su ba da kariya ko kuma su yi rakiya akan hanya wannan abin an daina ne ko dai a'a su masu satar mutane ne suka sha ƙarfin su irin waɗannan jami'an tsaro da ke rakiyar
wato ai ba in ba motoci irin na manya-manya irin na sassin da masu tafiya daga gari zuwa gari ba wato irin waɗannan manyan motoci masu ɗaukar akalla mutum 20 zuwa 30 zuwa waɗanda suke tasowa kamar daga kudancin Najeriya zuwa arewa su ne suke hayar irin waɗannan jama'a amma ba kamar kai ne ka ɗauki motarka kana matsayin talaka ba mai raka ka kaga daga kai sai Allah kenan za ka kama hanya kana tafiya kuma yawanci masu tasowa daga Abuja zuwa Kaduna dama ma'aikata ne ko waɗanda suka je wasu abubuwa na da suka shafi gwamnati Abuja ko Kwangila da za su koma Kaduna ko kuma masu tafiya yankin arewa maso yamma wanda wani yanki babu kowa wanda ya san Najeriya ya san shi ne mafi yawan jama'a wanda yake da jihohi guda bakwai da suka haɗa har da jihar Kano da can kuriya kuma ta yamma Sokoto wannan ya nuna hanyar tana da matukar muhimmanci da talakawa suke bin mota saboda su bita ya zuba haka ba wani jami'in tsaro da yake shiga kowace mota idan mutum ya shiga shi da ko wasu masu matafiya yan uwansa ko shi kadai ya kama hanya ya rika tafiya don abin da ya same shi kuma to wannan kuma sai ya da hali amma ba maganar wai zai samu taimako na nan take daga wani jami'in tsaro ɗan sanda ne ko soja ne ko ma kuwa ce ƴan sandan nan na kare fararen hula wato civil defense.
To Malam Nasiru bari mu dakata a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa. Yanzu a madadin shi wakilin namu Nasiru Adamu Ellen Kaya da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace shirin gwamnatin Najeriya na bude kan iyakokinta abun farin ciki ne matuƙa. Duba da rufe kan iyakokin ne yasa talakawan Najeriya da ma makwabtan ƙasashe cikin halin ni'a su. Sai sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace salam VOA Hausa. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi wa Allah da annabinsa ta tallafa gwamnonin jihohin Kaduna da Zamfara da Katsina da Kano don fatattakar masu garkuwa da mutane da suka hana al'ummomi rawar gaban hantsi. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sai sakon Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada a Barikin Ladi a jihar Filato suka ce da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar Filato da ta yi wa Allah ta gyara mana hanyar mota daga garinmu na Barikin Ladi zuwa garin Yalwa Gindin Akwati. A gaskiya direbobin motoci suna ɗanɗana kudarsu da fatan gwamnati za ta share mana hawayenmu. Shi kuma sakon Usaini Manika mai ruwan road funtuwa ya ce salam VOA Hausa da Allah ku ba mu dama domin mu kira ga gwamnatocin jihohin Najeriya da ma gwamnatin tarayya da ya kamata su samar wa matasan ƙasar aikin yi da inganta harkar ilimi domin jahilci da talauci su ne ke ƙara ingiza matasan wajen aikata ta'addanci da yin tarzoma da ke kawo asarar rayuka da dukiyoyi. A don haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali a irin wannan lokaci wajen tallafawa matasa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau ya ce muna fatan Allah ya sa a cimma nasarar taron da gwamnonin Arewa masu gabacin Najeriya suka yi musamman akan lamarin tsaro. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaici.
Sun fada sabon matakan kulle tsawon makonni uku da za su fara aiki daga ranar Litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Hukumomin birnin a baya sun fada cewa za su sanya matakan takaita fita idan aka samu kimanin mutum 4,500 da ke kamuwa da COVID-19 a duk rana cikin kwanaki 5 a jere. Wata gagarumar fashewa ta auku a jiya Juma'a har akalla mutane 7 suka mutu, wasu su 10 kuma suka jakkata a cewar rundunar 'yan sandan kasar Somalia. Dakarun kasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray kwana ɗaya bayan da gwamnatin kasar ta ce ta fara kaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin kasar, a cewar kafar yada labaran Habasha a jiya Juma'a. Lieutenant General Hassan Ibrahim ya faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa dakarun gwamnatin tarayya sun kwace Wekro kuma za su mallake makele nan da 'yan kwanaki, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, wato Maryam Dauda, sai Hailu Haili wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku. A huta lafiya.